الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 8, kuma muna cikin suratul an'am. Je mun tsaya a ƙarshen aya ta 45. Yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 46, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
وبنجي تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم كباني لاباري إذن الله تعالى يكرب جنكو واتو يكرمان تدكو wa absarakum ya karbe ganinku ya makantar da ku wa khatama ala qulubikum ya yumki akan zukatanku ya rufe zukatanku suka zama ba sa karban alkhairi man ilahun ghairu llahi yatikum bihi to wani abun bauta ne ba Allah ba wanda zai iya zuwa muku da wayannan abubuwa da Allah ta'ala ya kwace muku da jinku da ganinku da fahimtanku unzur kaifa nusarriful ayat Allah ta'ala yace ku duba yanda muke bayyana ayoyi thumma hum yazdifun sannan su kuma kafare suna bijirewa wato idan Allah ta'ala ya ga dama zai iya dauke jin kafurai ya kurmantar da su ya dauke ganin su ya makantar da su ya rufe zuciyansu ya zama ba abinda zai shiga na alkhairi kuma babu wani wanda ya isa da musu da wannan ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala yana wannan bayani ne su kafirai sun sani sun san Allah ne ya halicci jin su da ganin su da zukatan su kuma idan ya karbe abun sa babu mai da musu da shi yana wannan bayani amma su kuma suna bijirewa ba sa imani wannan shi yake nuna akwai jahilci a tare da su da rashin basira wayannan abubuwa guda uku suna daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ta'ala ya wa dan adam ji gani zuciya ko mu ce ji gani hankali domin hankali yana rataye ne a jikin zuciya idan aka ce mutum baya ji to babbar ni'ima ta kubuce masa daga cikin ni'imomin rayuwa idan aka ce mutum baya gani babbar ni'ima ta kubuce masa daga cikin ni'imomin rayuwa haka nan kuma idan mutum aka ce bai da hankali to lamari ya lalace masa to Allah ta'ala ya halicci dan adam da wayannan abubuwan don ya sarrafa su yayi amfani da su wajen fahimtar shari'a da fahimtar gaskiya da yin abun da zai amfane shi da nisantan abun da wato zai cutar da shi Ubangiji ta'ala a cikin suratul Nahl yana cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ta'ala shine wanda ya fito da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba Allah ta'ala ya halicce ku jahilai kun zo duniya jahilai ba ku san komai ba amma ya halitta muku ji da gani da zuciya wanda hankali yake tare da ita domin ku gode wa Allah ta'ala mana ku yi amfani da su da jin da ganin da hankalin ku bauta wa Allah ta'ala shi kadai kada ku sanya masa abokin tarayya ku gane shari'a ta Ubangiji subhanahu wataala ku rike tauhidi duk wanda bai amfani da wayannan gaban wajen gano shari'a ba to yayi aikin banza Allah bai halicce su don kawai kai ladu bai a cikin duniya ka gane wani abu a'a ka gano addinin ka, ka gane waye Allah, sannan ka gina lahiranka da su. Wannan moriyarsu da zaka ci saboda wani abun duniya wannan riban kafa ne. Amma Ubangiji ta halicce ka da waɗannan abubuwan domin ka yi ilimi, wato ka samu ilimi na haƙiƙa, ilimin gano Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Allah ta'ala ce la'allakum tashkurun, domin ku gode masa. Gode masa shine bauta masa shi kadai, kar a masa abokin tarayya. Hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi, hadisi kudusi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ubangiji ta'ala ce man azhabtu habibataihi fa sabara wa tasaba lam arda lahu thawaban duna janna. Duk wanda na karbe masa idanunsa guda biyu sai yayi hakuri kuma ya nemi lada akan haka, ba dan yardan masa wani sakamako ba in ba aljanna ba, wato ba za a saka masa kasa da aljanna ba. To idan Allah ta'ala ya karbe mutum idonsa guda biyu a nan duniya sai yayi hakuri ya nemi lada, to sakamakonsa aljanna ne kai tsaye. Duk abin da Allah ta'ala ya karba maka na irin waɗannan ni'imomi, to akwai lada a cikinsu saboda mahimmancinsu. Wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullahi, aljani suna buge ni, kuma idan sun buge ni, wato ina abun nan, ina yayewa, wato zani na ina fita ana ganin tsiraici na. Manzon Allah sama ya ce idan kina so za mu miki addu'a, Allah yaye miki wannan aljani, wato su daina rufe miki hankalinki. Idan kuma kina so mu barki a haka, amma sakamakonki aljanna ne. Sai ta ce ya rasulullahi, a barni a haka din, sai dai ud'ullaha Allah a takashaf, ka roƙa min Allah ta'ala inna faɗiɗin kar ya zama tsiraici na yana bayyana. To wayannan gaban suna da daraja a wajen Allah ta'ala, shi yasa idan aka tafiyar maka da su a nan duniya, diya za a biya ka, diya cikakkiya kamar an yi kisan kai. Sai cire maka idanunka suka guda biyu, ko ya tafiyar maka da hankalinka, ko kunnuwanka guda biyu, jinka gaba ɗaya ba ka ji, to kuɗin diya za a biya raƙumi ɗari, miliyan ɗari da wani abu a naira, saboda ya kashe ka kawai, ya tafiyar maka da rayuwanka da jin daɗin rayuwarka. To wayannan manya-manyan ni'imomi ne, amma Allah ta'ala abin da yake so da kai shine ka sarrafa su wajen gane shari'a, wajen gane daidai, wajen gane gaskiya, wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah ta'ala ya ce unzur, ka duba ka gani, kai tunani kaifa nusarriful ayat, ya muke bayyana ayoyi ne, muke yin bayani dalla dalla don ai imani, thumma hum yasdifun, sannan su ko suna bijirewa, ana wa'azi ana saukar da ayoyi su ko suna bijirewa ba sa imani, kaga wannan akwai toshewan basira a ciki. To mu ji tsoron Allah kar mu zama kamar dabbobi irinsu. Sai Allah ta'ala ce kul ara'aytum,
kul ara'aytakum in ataakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun.
Ubangiji ta'ala ce kul, ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aytakum, ku bani labari, in ataakum azabullah, idan azabar Allah ta zo muku bagatatan, kwatsam babu shiri, aka aiko muku da wata bala'i ko wani musifa ko alkiyama ta tashi muku, aw jaharatan, ko kuma a bayyane kuna hangota tana zuwa har ta zo ta same ku, to ku gaya mini idan irin wannan azaban ta zo, hal yuhlaku, akwai wanda za a halakar ne, illa alqawmuz zalimun, in ba mutane azzalumai ba, wato kafirai su suke jawo kansu wannan azaban, da wayanda suke zaluntan kansu suna sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kafirai su ne ake halakarwa. An halakar da Samudawa saboda ba su yi imani ba, haka Adawa, haka Fir'auna da jama'arsa, da mutanen Annabi Lut. Duk lokacin da azaba ta zo, ko kwatsam ta zo, ko suna sane ta zo, to Allah ta'ala yana halakar da su ne saboda ba su yi imani ba. Amma duk idan da za a yi imani gaba ɗaya, to za mu kasance cikin aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wannan sura, suratul an'am, yace allazina amanu walan yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun. Wadanda suka yi imani ba su cudanya imanin su da zalunci ba, shine shirka da kafirci ba, to wayannan sune masu aminci a duniya da lahira, kuma su ne shiryayyu. za su samu kwanciyar hankali za su samu nitsuwa amma duk wanda ya sa kafirci al'amarinsa da shirka da sabon Allah da bidiyoyi wallahi bai da kwanciyar hankali ko a nan duniya bai da nitsuwa nitsuwa kawai shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka riko da addininka sannan ne zaka samu kwanciyar hankali baka da tashin hankali Allah ta'ala zai jibinci al'amuranka Allah ya samu a cikin bayin sa nagari sai ubangiji ta'ala ya ce wa ma nursilul mursalina
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بنجي تعالى وما نرسل المرسلين بما أيكو من ظني إلا مبشرين فاتسنا ما سؤال البشر دا الجنة قوان دي إيماني وألا دا wa munzirina kuma suna masu gargadi ga wanda suka baude suka kafurce suna masa gargadi da wutar jahannama cewa in bai imani ba zai shiga wuta faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara ayyukansa fala khawfun alaihim bai da tsoron zuwa lahira wala hum yahzanun kuma ba su da ainihin bakin ciki na barin duniya Allah ta'ala yana aiko manzanni don su zama masu albishir masu gargadi masu albishir da aljanna ga duk wanda yayi wa Allah ta'ala da'a yayi imani masu gargadi da wutar jahannama ga wanda ya kafurce wa Allah ya bauɗe masa to idan kai mai hankali ne sai ka dau albishir din wato ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka shiga aljanna ka nisanci kuma duk abin da zai kai ka wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce masa wa anzir ashirataka alaqrabin ka gargadi yan uwanka danginka na kusa sai zo dutsen safa ya dinga kiran su ya bani fulan ya ƴaƴan wani ya ƴaƴan wani su kaɗu sai ce yanzu idan na gaya muku akwai wasu suna zuwa bayan wannan kurin za su kawo muku hari abokanin gaban ku za ku yadda suka ce za mu yadda ma jarramna alayka illa sidika ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba duk maganarka gaskiya ne sai ce to fa inni nadhirun baina dai azabi baina zai azabi Allah shadi yace to ni Allah ya aiko ni ina muku gargadi a gaba ga azaban Allah mai radadi wato ku yi imani da Allah shi kade ku bauta masa ku yi imani ni manzon Allah ne idan ba haka ba to akwai azaba mai tsanani tana jiran ku yace wallahi innakum satamutuna kama tanamun wa satub'asuna kama tastaqizun wa innaha immal jannatu abada aw an-naru abada wallahi za ku mutu kamar yanda kuke bacci kuma za a tashe ku ranar alkiyama kamar yanda kuke farkawa daga baccin ku kuma dai sakamakon ko dai zama aljanna har abada ga wanda ya imani ko kuma wutar jahannama har abada ga wanda ya kafirce wa Allah to da ka annabawa masu wato albishir ne da gargadi to wannan kuma haka ake son mai wa'azi wata ranka yi albishir wata ranka yi gargadi wata ranka kwadaitar wata ranka tsoritar wata ranka fadi alƙawarin Allah kyakkyawa wanda yayi wa masu imani da tsoron Allah wata ranka yi bayani akan narko na azaba da Allah ta'ala yayi wa waɗanda suka bauɗe masa suka saba masa kada wa'azinka ya zama kullun kwadaitarwa to kawai kuwa sai ga kawai zai shiga aljanna komin sabon Allah da yake kana ta faɗan falala abu kaza falalansa kaza abu kaza to kawai mutum sai ya sake kawai sai ya ji shi kamar yana aljanna ma kuma alhali yana ayyukan da za su kai shi wuta kada kuma kullun ya zama wuta kawai wanda ya kaza kaza wanda ya kaza ya halaka ya shiga wuta to sai mutum ya ɗebe tamani daga rahamar Allah to abin da ake bukata shine at-targhib wa at-tarhib wato kwadaitarwa da tsoritarwa sai mutum ya zama bainal khawfi war raja ina tsakanin kaunar rahmar Allah da kuma tsoron azabar Allah kaunar rahmar Allah za ta sa ya dage wajen bautawa Allah ta'ala da masa da'a tsoron azabar Allah za ta sa ya nisanci sabon Allah to haka wannan shine irin wa'azin da manzonni suke kuma haka alqur'ani ma yake mana in ya fadi mutanen kirki da sakamakon su ya fadi mutanen banza ma da sakamakon su saboda ka san hanyar da zaka bi ubangiji ta'ala ya ce ba ma aiko manzanni face suna masu albishir da aljanna ga wanda ya imani suna masu gargadi da wutar jahannama ga wanda wato ainihin bai yi imani ba sannan kuma Allah ta'ala sai ce dukkan wanda ya imani ya gyara ayyukansa fala khawfun alaihim wala hum yazanun wadannan ba za su ji tsoro ba zuwa lahira kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba wato duk wanda ya imani ya aiki nagari idan ya zo rasuwa mala'iku da su zo su masa albishir cewa shi dan aljanna ne sai masa karka tsorita ba za karka ji tsoron zuwa lahira aljanna za ka shiga rayuwanka ta lahira ta fi ta duniya ba matsala a lahira su ce masa kuma kar kai bakin cikin wai barin dukiyanka ko wani mulkinka ko ƴaƴanka a duniya abinda zaka tarar a can lahiran yafi abinda ka bari shine fadin ubangiji ta'ala innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wadanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka jizimtiwa allah ta'ala da to waɗannan in sun zo rasuwa mala'iku ne suke sauka musu su ce kar ku ji tsoron zuwa lahira kar ku yi bakin cikin barin duniya muna muku albishir ku ƴan aljanna ne to dama me yasa mu ce yake tsoron mutuwan saboda bai san me zai tarar ba saboda a tsorace yake ko abin da zai tarar din ba mai kyau ba ne to shi yasa sai ka ga yana kaffa kaffa amma in ka san da ka mutu aljanna za ka shiga kawai ba a ji tsoro da za ka ji saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana yi wa bayinsa albishir a lokacin mutuwansu a cire musu wannan tsoron domin su tafi aljanna a domin su tafi lahira a cikin farin ciki da walwala shi yasa ma za ka ga wani sai ka ga kamar da dariya yake tafiya in ka zo kan gawansa sai ka ga alaman yana dariya alama akwai albishir da aka masa kenan kafin a ɗauki ransa to wannan mumine bayin Allah na gari su suke samun wannan waliyan Allah masu yi wa Allah ta'ala abin da yake so masu imani masu tsoron Allah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara ku ji waliyan Allah ba su da tsoron zuwa lahira ba fargaba lokacin da za su tafi sannan ba sa bakin cikin barin duniya don abin da za su tara a lahiran nan ni'imomi yafi na duniyan su wane ne waliyan ku saurara ku ji su ne waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah duk mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne bai da matsala bai da fargaba bai da tashin hankali na tafiya lahira Allah ya sa muna daga cikin su sai ubangiji ta'ala ce wallazina kazzabu
wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun
ubangiji ta'ala ce wallazina kazzabu bi ayatina wadanda suka karyata ayoyinmu duk abin da aka faɗa musu su ce ƙarya ne ba su yadda ba suka ƙi su yi imani yamassuhumul azabu azaba za ta shafe su mai tsanani bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke ƙaryata ayan Allah shine ka ƙi imani da ita baka yadda ma Allah ta'ala ya faɗe ta ba shine abin da kafirai suke duk abin da manzala ta sama ya zo da shi sai su ce tatsuniya ne ko sihiri ne ko bokanci ne ko waka ne ko ƙarya ne to shine Allah ta'ala ya ce to su sani azaba sai ta shafe su ma'ana za a sa su cikin azaban Allah wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul nisa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihin nara kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab wayanda suka qaryata ayoyinmu suka kafurce ayoyinmu suka qaryata su to waɗannan za mu shigar da su wutar jahannama idan fatan su ta kone za mu canja musu wata fatan mu sa musu sabuwa domin su dandani azabar wutan jahannama so da haka duk mai ƙaryata ayoyin alqur'ani to makomarsa wutar jahannama ne yanzu kun ga a can ubangiji ta'ala ya yi bayani dukkan wanda ya imani ya yi aiki nagari aka ce shi bai da fargaba bai da bakin ciki aljanna zai tafi to da aka yi faɗi hakan sai kuma aka ce to wanda suka ƙaryata ayoyin alqur'ani ko ba su yi imani ba suka yi kafurci suka bauɗe wa Allah su kuma azabar Allah za ta shafe su ma'ana da a sa su a cikin azabar Allah bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suka yi a duniya shine kafurci da sabawa Allah subhanahu wataala to kaga in an ciza sai a fura kenan a faɗi rahama sannan a faɗi azaba saboda kai fatan ka zama cikin waɗanda za su shiga rahaman ka ji tsoron shiga cikin waɗanda Allah ta'ala zai azabtar wato fasikanci shine al-khuruju an ta'atillah fita daga da'an Allah duk wani sabon Allah fasikanci ne sai dai a al'adance idan mutum ya ci gaba da sabon Allah yana yi yau da gobe to sai a ce masa fasiki in kuma tsautsayi ya sa yayi tuba ba za ka ce masa fasiki ba amma yayi fasikanci wato yayi aikin fasikanci shine sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma galibi an fi gaya wa mazinata fasikai saboda kazantan abin da suke yi. Wanda kan an ce fasiki wani fasiki ne kai abin da zaka hararo mazinaci ne. To amma ba shi kade ne fasiki ba, duk wani mai saba wa Allah ta'ala ya ci gaba da sabon Allah, to sunansa wato fasiki. Allah ya kiyaye mu daga fasikanci. Sai Ubangiji ta ce qul la aqulu lakum
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
Ubangiji ta'ala ce qul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la aqulu lakum indi kazainullah, ni bazan ce muku taskokin Allah yana wuri na ba, sito sito na arzikin Allah, ballantana ku roke ni idun bula ina azirta ku ina baku, wala a'lamul ghaiba kuma bazan ce muku na san gaibu ba, ni ban san gaibu ba, wala aqulu lakum inni malak kuma ni bazan ce muku ni mala'ika bane, ni mutum ne ba mala'ika bane, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ni ba komai nake bi ba face abinda ake mini wahayinsa daga Allah ta'ala, bana karawa bana rigewa. Qul ka gaya musu ya rasulullah hal yastawi al'ama wal basir, yanzu makafo dai daidai da mai gani, kafiri zai daidai da mu'mini, barasta ba zama daidai ba, afala tatafakkarun, ba za ku yi tunani ba ku gane inda gaskiya take, ku zama masu gani ku zama mu'minai don ku samu rahmar Allah ta'ala. Wannan abu ba ni ne na kawo shi ba daga wajen Allah ta'ala yake, shine magana, shine ma'anar wannan magana. Ubangiji ta'ala yace ya gaya musu la aqulu lakum indi kaza'inullah, ni ba zan ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba, in an ce kaza'in shine sito sito na ajiye arziki, to arzikin Allah baya hannuna, ban mallake shi ba kuma bana tasarrufi da shi. Masu cewa wai ayi ruwan zinari kafin su yi imani ko ruwan azurfa wato ruwan kuɗi su kwasa, to manzalatu Allah manzalatu sama baya rike da taskan Allah, Allah shine mai bada arziki shi baya azirtawa. Wannan ko kalubale ne ga masu roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arziki, shirka ne a cikin rububiyya. Allah ta'ala shine mai azirtawa, shine mai yin hadita, idan ka roki manzalatu sama azirta ka, to ka dauki haƙin Allah ka bawa manzalatu sama, kuma idan ka yaka ka fita daga musulunci. Shi yasa manzalatu sama da kansa yana cewa manista ghasa bin ghairi la faqad ashar, wanda ya nemi wani yayi masa wani bala'i ba Allah ba yayi wa Allah shirka. Kuma wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, Ubangiji ta manzo sun ayace idan zaka yi roko ka roki Allah, in zaka yi addu'a, in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah, shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kai kade muke bautawa kuma kai kade muke neman taimakon sa. Manzo sun ayace addu'a huwa al'ibada, addu'a ita ce ibada. To idan addu'a ibada ne, in ka roki manzo Allah ta sama kai masa ibada, idan kai masa ibada kuma kai shirka, kai wa Allah ta'ala shirka da shi, saboda haka duk wanda yake daga hannu yayi addu'a to ibada yake yi, to ibada ko ba wanda ake wa ita sai Allah. Sai sa Ubangiji ta'ala ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, Allah ta'ala yace ku roke ni zan amsa muku, yace masu girman kai dangane da ibadata, kaga addu'ar kenan, masu girman kai ba sa addu'a za su shiga wutar jahannama suna makaskanta. Saboda haka addu'a ibada ce, Allah ta'ala shi kadai yake yiwa. To manzo Allah sallama taskokin Allah ba sa hannunsa, balla sana ya dinga dumbula yana ba masu roƙonsa, ba a roƙa sai Allah. Haka nan manzo sallama baya bada da, akwai masu roƙon manzo sallama wai ya ba su da, suna neman arziki, suna neman yaya, sai su bar roƙon Allah ta'ala, suna roƙon manzo Allah sallama. To shine Allah ya ce ya gaya musu cewa fa shi taskar Allah ba a hannunsa take ba, Allah ne mai bayarwa, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, in ka roki manzala ta sama, manzala ta sama bayarwansa da kai. To haka nan za a ga wasu za su je har aikin haji, su je kabarin manzala ta sama suna roƙonsa a Madina, abinda ba a roƙo, abinda ba mai iya bada shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kuma a wajen maujiji kana aka ji ana almadada almadada ya rasulullah, kun san ma'ana wannan larashin, ma'ana manzo ya mu rasulullahi ka kara mana arziki, ka kara mana arziki, kaga ba mai azirta sai Allah, inna Allahu warrazzaqu zulquwatul matin taskokin suna hannun Allah shine mai azirtawa sannan su ce ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah suna nufin kacece mu ya manzon Allah ai ba mai bada ceto sai Allah qul lillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne shi yake ba wa manzon Allah sai ya ceta ba za ka roka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka roka ne wajen Allah to wanda bai gane ba sai ya dauka cewa wai wannan ka tauye darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba haka bane in kai haka ka tauye darajar Allah ne don haƙin Allah ne ka dauka ka ba manzala sallama kuma shi ma manzala bai zai yadda da kai ba don wani ya zo ya ce masha Allah washita in ka ga dama Allah ya ga dama abin zai yi sai manzala ya ce qul ataj'aluni lillahi niddan qul ma sha Allah wada aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wada zaka sanya ni zama kishiyan Allah ka ce in Allah ya ga dama shi kadai to da zaka je kai wannan addu'an a gaban manzala wai ya baka arziki ko ya baka dama manzala sai sama bai zai tsale ka ba zai hana ka zai ce maka ka kauce hanya ka kama hanyar kafirci da shirka sannan yace wala a'lamul ghaiba bazan ce muku na san gaibu ba wato ya rasulullahi ka gaya wa al'umman ka ni ban san gaibu ba shine ma'anar wannan magana kenan ba wanda ya san gaibu sai wa sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah Allah ya riga gama bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba Allah ya ce ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umman sa shi fa bai san gaibu ba yanzu da Allah wani kuma sai ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu me yake kike faɗa kenan ina inkarin ayin alqur'ani idan akwai wani abu na gaibu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to Allah ne ya sanar da shi amma ba shi ne ya sani ba Allah ne ya sanar da shi kamar ya bamu labari na tashi alkiyama wanda za su faru ranar alkiyama ko abin da ya faru a baya ba akan idonsa ba wahayi ya sauka Allah ya gaya masa to wannan ayin gaibun na Allah ne Allah ne ya gaya masa saboda haka ya san gaibun da Allah ya sanar da shi amma bai san gaibu ba Allah shi ne masanin gaibu kuma wannan abu duk mutane a kansa suke daga baya ne aka zo ana kauda su akan wannan aqida ingantacciya amma kowa sanin gaibu sai Allah ai Hausawa ma suna faɗa ne kan me kaza kazan nan kaza ne yake nuna ce sanin gaibu sai Allah anya bawa ne ya dauki kayan nan ba kuwa sanin gaibu sai Allah kaga ba wanda ya sani sai Allah kenan don gaibu ne to sai aka zo kuma ana neman a jirkita maka aqidanka ana so a ce maka manzala ta suma ya san gaibu amma fa ba wannan din ne manufa ba idan ka yadda kuma sai a je a gaya maka wani wali shi ma ya san gaibu wani shehi shi ma ya san gaibu shine karshe abin da za a kai ka kenan to amma qur'ani bai yadda da wannan ba manzala ta suma shi ma bai yadda da wannan ba shi yasa Aisha radiyallahu anha tace duk wanda ya ce maka manzala sama ya san abin da zai faru gobe ƙarya yake yi shi ma bai sani ba wannan taskoki ne na gaibu suna hannun Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah ta'ala shi yake da mabuɗin gaibu babu wanda ya san su sai Allah ba wanda ya san mabuɗin gaibu sai Allah ya zo a hadisi mafatihul ghaibi khamsun mabuɗin gaibu ko taskokin gaibu guda shida ne guda biyar ne sai manzala sama sai karanta wannan ayan da take cikin suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir Allah ta'ala shine kawai ya sai wa al-qiyama za ta tashi shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba me hasashe dai zai hasashen sa ya je leko wani hadiri ya hango shi sai tamani za a yi ruwa ya fada amma ba wanda ya san tabbas za a yi ruwa sai Allah subhanahu wataala in ka ga hadiri kai ma za ka ce ka akwai alamar ruwa yau aiko amma ba ka da tabbas sai hadirin ya watse kuma ba a yi ruwan ba to Allah ta'ala shi ya san za a yi ko ba za a yi ba in kuma kai hasashe ko ka hango wani abu ka ce tabbas za a yi ruwa yau to ka yi wa Allah shirka Ibn al-Arabi ya ce ka kafurta domin ba wanda ya san wannan gaibu sai Allah sai dai ka ce akwai tamanin yau za a yi ruwa ya shi ne hasashen kenan akwai tamanin za a yi sai kuma ka ga an yi ba a yi ba wata ran kuma sai a dace to sannan Allah ta'ala shi ya san iya inda ruwan zai je zai tsaya a jimeta ko zai hada da yola da dangurore da numan ko irin ruwan dare ne wanda kowane gari ma galibi in ka je ka ga akwai kusa-kusa ba wanda ya sani sai Allah iya adadin ruwan da za a saukar din Ubangiji ta'ala ne ya san shi yawansa inda za a tsallake ba a yi ruwan ba ma Allah ya sani za a tsallaka can a yi a can duk wannan gaibu ne Allah ta'ala shi kadai ya sani sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne ya san abin da ke cikin mahaifan mace daga lokacin da take da ciki kwana 40 na farko ta tsallaka wata ba shi ne alamar tana da ciki ba ba ta yi al'ada ba a wannan watan akwai alamar ciki to Allah ta'ala ya san cewa za ta haifi namiji ne ko mace, dogo ne ko gajere, fari ne ko baki, mai hankali ne ko mahaukaci, malami ne ko jahili, mai kuɗi ne ko talaka, sarki ne ko talaka, duka Ubangiji ta'ala ya sani. Ba likitan da yake gaya maka wannan a duniya, babu shi, dan gaibu ne. Abin da likita zai iya maka kawai shine in an gama halittan yaro a cikin uwarsa, sai ya sa wani tabarau dinsa ya leka, sai ga ya hango al'auran yaron. In ya ga al'auran namiji ne, yace namiji za a haifa, in al'auran mace ne, yace mace za a haifa. Iya abin da ya sani nan ma sai an gama halittan yake iya ganewa. Amma lokacin da yake mani ko yake jini ko yake tsoka, ba zai iya ganewa ba sai an gama halittansa. Yasa da zaka je farkon matarka ta da ciki wata 1 2 3 ka ce likita ya duba maka namiji ne ko mace, wallahi tallahi bai zai iya ba, bai zai fada ba maka ma, sai ce maka a lokacin bai ba, sai ya kai wata 5 tukunna ake fara ganiya, kaga bai san gaibu ba. Kamar yadda zai ce maka wai likitoci ma sun san gaibu, wai to me gaibun a ciki? Allah ta'ala shi kadai ya sani. Kuma idan ya gane namiji ko mace, bai sai ce maka fari ne ko baki bane, dogo ne ko gajere, ko kuma abin nan mai hankali ne ko mara hankali, kwana nawa zai a duniya bai sani ba. Allah ta'ala shi ya san wannan. To Ubangiji ta'ala shi ne mai masanin gaibu, amma yakan sanar da manzonnin san gaibu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahdan illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah shi ne masanin gaibu, ba ga kowa gaibunsa sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzonninsa, sai ai wahayi a gaya musu. Manzala ta sama wata ran ya wuce abin nan kaburbura guda biyu, sai yace ana musu azaba, yanzu haka ana musu azaba. Kuma inda zaka bude kabarin ba zaka ga azaban ba, ka bude kabarin ka tona ka sa hannunka, ai ba zaka ji azaban ba, kuma ba zaka gani da idonka ba. Amma manzala sama sai yace ana musu azaba, sai yace amma ba ana musu azaba akan wani babban abu bane a ganin idonsu, amma abu babba ne a wajen Allah. Dayan ya kasance annamimi ne, mai hada mutane fada. Dayan kuma ya kasance baya buya, in zai fitsari yana yi a inda ake ganin al'auransa, inda jama'a suke gani, ko kuma fitsarin bai gama fita ba sai ya maida al'auransa. Wannan shi yasa ice shi ya haifar masa da wato azaban kabari. To ya aka yi manzala sama ya san cewa wa'annan kaburan ana musu azaba? Allah ne ya sanar da shi, Allah ne ya masa wahayi, tun da ya masa ya gaya masa, kuma shikenan yanzu ba gaibu bane a wurinsa. Ina fatan muna fahimta. Saboda haka inda Allah bai sanar da shi ba, kuma babu yanda za a yi, kaburbura ne ya wuce bai ce ana musu azaba ba. Sannan kuma Aisha radiyallahu anha, tsakiyanta ya tsinke a hanya ana dawowa yakin Muraisi, raƙumi ya danne tsakiyan, aro shi ta yi, aka dinga nema, aka baza mutane ana ta nema, har wato lokacin sallah yayi babu ruwan alwala. Lokacin kuwa ba shir'anta taimama ba, ayoyin taimama suka sauka, aka yi taimama aka yi sallah. Har Abubakar ya zo ya same ta ya ce kin tsare manzon Allah, kin tsare mu kan wata tsakiya, ya ta zungurinta da sanda, babanta ne. A ƙarshe aka gaji tsakiyan nan ba a samu ba, abun wuyan nan an kasa gane shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi kawai a hakura, da aka tashi kawai ana daga raƙumin, raƙumin tafa shikenan, da raƙumin ya tashi kawai sai ga tsakiyan, sai raƙumi ne ya danne tsakiya din. Don Allah, don Annabi, inda manzon sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu, za a tsaya ana bata wannan lokacin? Da sai ya ce raƙumin ne ya tashi ga nan abun wuyan kawai, da ba ɓata lokaci. Aka yi wa matarsa sharri Aisha, aka ce ta yi zina da Safwan, aka ce ta yi zina, abu ya yi zafi, aka dinga yaɗawa, abu ya mara tasiri, har ya ƙaurace wa matar, har ta koma gidansu ta yi watanni a gidansu. An kasa warware wannan matsalan har sai da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi guda 8 a suratul Nur cewa wannan matan sharri aka mata. Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ne mata sharri, shugaban munafukai, amma ba ta yi zina ba. Sannan manzo Allah ya sama ya samu kwanciyar hankali. To inda ya san gaibu ana faɗa sai ce ƙarya ne kawai, ba za a cutar da shi a cutar da iyalansa ba. To saboda haka ba manzo Allah ya sama bai san gaibu ba, amma masu cewa ya san gaibu su suna fakewa da wannan ne don su ce shehunan su sun san gaibu, shine gaskiyar magana. Yawa shine gaskiyar magana. Kuma kasancewa manzo Allah ya sama bai san gaibu ba, bare bai tauye darajarsa ba ko kaɗan. Darajojin manzo Allah sama suna dewa, ba sai ka kirkiro wani abu wanda babu shi ba, ba sai ka yi inkarin ayoyin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan yace wala aqulu lakum inni malak, ba zan ce muku kuma ni mala'ika bane, a ni mutum ne irin ku, ni ba mala'ika bane. Wannan kamar yadda Ubangiji ta Allah faɗa cikin suratul kafi, kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله تعالى يتكى قيامت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيمتني إرنكو إنما أنا بشر مثلكم نيمتني إرنكو سيدي بمانتي نادكو ني أنا مني وحييكو كما باء مك وحي أنا مني وحي كما باء مك وحي saboda haka ana mini wahayin cewa Allah ta'ala shi kadai ne abun bauta ku bauta masa, kuma duk wanda yake son ya hadu da Allah lafiya ya samu rahmar Allah a lahira ya bauta masa shi kadai kada ya sanya masa abokin tarayya kar ya masa shirka. To kaga nassin alqur'ani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane mutum ne, to amma yan bid'a suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane, ba mutum bane sun kasa fadan kuma meye shi, sun kasa fadan meye shi amma sun ce ba mutum bane. Ina tina lokaci ina karatu a Zaria wasu mutane suna ta musu, wanda ya ce manzon Allah mutum ne, wanda ya ce ba mutum bane, shi kuma dan ya ce ni baran ce mutum bane, baran ce ba mutum bane, wai shi ya tsaya tsaki har yanzu ina ango shi sakataki. Kaga wannan duka jahilci ne kawai, wani abu ne aka zo aka cusa maka yi maka tasiri kawai. To sannan su fada mana waye ne shi in ba mutum ba? Kaga dai idan ka ce Allah ne shi, kai wa Allah shirka, ka fita ma daga musulunci gaba daya. Idan ka ce mala'ika ne, to manzo Allah ta sama ya fi mala'ika daraja, ai ba daraja shi kai ba in ka ce mala'ika ne. Idan ka ce aljani ne shi kuma ka walakanta shi, don aljani ba da wata darajar da za a ce, da za a ce manzo sama aljani ne, ko kai yanzu aka ce maka aljani ne kai ya zage ka, to me shi din? Su gaya mana waye manzo Allah ta sama in ba mutum ne ba? Ba za su iya ba. Kaga wannan wata bid'a ne kawai, sai ta shigo ta maka katutu a zuciyanka, kana kidime kawai baka san ma meye matsayinka ba, amma dai kana ta fada manzo Allah sai sama ba mutum bane, to me ne? Wal innama ana basharun bislukum, Allah yace ka gaya musu ni mutum ne irin ku, shikenan, amma na fi ku daraja, ni annabi ne ku ba annabi bane. Sannan manzo sama da kansa ya fada a hadisi, yace innama ana basharun mislukum fa idza nasitu fadhakkiruni, إنما أنا بشر مثلكم أنسى فإذا نسيت فذكروني. يا رب كنوا أصلى تبا أتعد شبا يبقى ما صلى سيتي نيفا متني إرنكو إنا منتوا إنما انتاكو تنا مني. الله يأتي شي متني منزل سمع دكان سيأتي شي متني كيكما كازو كاتي با متنبا دون الله ميككي نيما أينا كيكي دوكو إلي منك هذا سن زوتي يعني كوي كما ينكا يكا بك درجة منزل الله صلى سمع دون بك في الله son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya faɗi darajojin shi, shi ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai kuma ka zo kana neman ka don kofar masa da darajarsa ne, amma kana ganin kaman kana wato ainihin ɗaukaka shi ne. Sai Ubangiji ta'ala ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya, ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni fa ba komai nake bi ba sai wahayin da aka mini, duk abin da nake gaya muku nan ba son zuciyana ba ne, ba ni na kirkiro shi ba, ba daga jakata na fito da abun ba, a'a Allah ta'ala ne yake mini wahayi, kuma iya wahayin Allah nake bi ba dadi ba rigi, ba dadi ba rigi, ni aikina shine na isar da sakon, amma sakon na Ubangiji ne subhanahu wataala. Wato kamar yadda wannan, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, manzo Allah baya magana da son zuciyansa, duk abin da ka je faɗa wahayi ne, shikenan magana ta kare, in ka karyata shi to ka karyata Allah, domin wahayi ne. Nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu, manzala sama baya tasarrufi sai da wahayi, duk abin da yazo da shi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ilimi, wannan shine ake cewa ilimi, amma ka dinga kirkiro abubuwa, ka kirkiro abubuwa wai sai ka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ni wai ana ce wai an dauke shi malami a Kano, sai ta kirkiro abu sai ce wai watakila manzon Allah ma ya faɗi hakan ko ba ku sani ba. Akwai wanya zama akwai hadisi, akwai hadisi akan wannan ku ne ba ku sani ba, kuma bai faɗi hadisin ba fa, wai ya kaddara kawai akwai hadisi, wai in ka ji kanshin kaurin kaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka shiga aljanna. Mene kaurin? Wai in an yi abin nan rana haifon manzon Allah in ta zo bayan kwana uku sai a yi ganda ko, wai shine kauri, wai kamar ne an maka haifuwa bayan kwana uku za a nemo kafan saniya da kai da waye a zo a yi gandansa a riba, wai su ma suna yi bayan kwana uku, wai kanshinsa ma in ka ji za ka shiga aljanna. Wataƙila kuma akwai hadisi a kai ma kai ne baka san, a sai dama ƙarya kenan ya yi, ya ƙirƙiri abunsa ne kawai. Wallahi mutumin nan jahili ne aka ɗauke shi malami, kuma yana nan yana fatawa har a gidan rediyo, jahili ne kungurmin jahili baban sa ne malami sai ya gadi maluntan amma bai ilimi ba amma sai aka dauke shi wai malami ne in yana kwaban har kunya zaka ji malam wallahi tallahi kuma yana yi ko kamar yana da wani confidence ya dinga fadan abu ya san yana yi wa Allah ƙarya yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma wallahi sai Allah ya kama shi amma wasu sun rudu da shi kawai saboda irin wayanda dama su ba da hujja suke nema ba ai ta gaya musu falala falala shi yasa wallahi idan Allah bai yi ka dan bid'a ba sai ka gode wa Allah eh amma in ka zama dan bid'a to zaka zama wawa ne yanda kowa ma in yazo ya ga maka magana sai ka yi da kawai kai baka bu neman wani dalili ko hujja amma in ahlus sunna ne kai kana kan hujja dalile kake bai kake nema wallahi ko malamin ka ne ya ga maka magana in ba da hujja sai ka kyale masa magana sa inda take ka kyale masa kayan sa amma dan bid'a bai san wannan ba duk wanda ya ga an ka dauko an dauko shi ba a neman hujja dama wai kai imani kawai duk abin da aka gaya maka to an taba haka ne ban Allah ta'ala ba mu kaida qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk abin da kaka faɗa ka kawo hujja inda gaske take wadda awidan takum alaiha bayyinatun abna'uha ada iyahu da wanda bata da shaidu ya'yanta ya'yan abin da bata da wanda bata da shaidu bata da dalilai ya'yanta ya'yan shegu ne saboda haka dole ne ya zama duk abin da zaka faɗa kana da hujja a kansa kana da dalili a kansa to kuma ba kowa ne zaka dauke shi malami ba in ka dauki kowa malami ne to wani zai kai kai baroka ne inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ku duba waye kamata ku karbi addinin ku a wurin sa haka ibn sirin yace imam malik yace inna hadha al-ilma damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyama wannan ilimi shine dinin ka da tsokan ka kuma za a tambaye ka dangane da shi ranar kiyama fanzuru amman ta'khudhu ka duba waye kamata ka dau ilimi a wurin sa ba wani mai neman daukaka ko mai neman tare jama'a ko mai neman ya burge mutane ba wannan zai je ya bar da kai ne ya kai ka ya baro ka wani abun ma ijma'i ne akan sa sai ka ji mutun yana inkarin sa Allah ya sauke sai ubangiji ta'ala ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba komai nake bi ba face abin da aka min wahayi qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkarun ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai da makaho da mai gani za su yi daidai idan suna tafiya a hanya shi mai gani tar in ya ga dutse ya tsallaka rami ya tsallaka abin da zai cutar da shi ya kauce wa mota yi amma shi makaho da lalube yake yi to wannan misali ne aka yi da kafuri da mumini ba za su zama daidai ba domin mumini yana gani yana tafiya akan basira ne akan hujja afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattabau ahwa'ahum yanzu wanda yake kan hujja da dalilai dai zama daidai da mai bin son zuciyarsa wanda aka kawata masa munanan ayyukansa ba za su taba zama daidai ba to wanda yake kan hujja daga wajen ubangijinsa shine mai gani wanda yake bin son zuciyarsa kuma shine wato ainihin makaho saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai daidaita musulmi da kafiri ba kuma bai daidaita bacecce da wanda yake shiryayye ba saboda haka mai gani shine mai wanda yake kan shirya wanda ba a gani kuma shine wato ainihin bacecce nan ana nufin wato makantan ido ai makantan zuciya wa innaha la ta'mal absarukum walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wato ba ido ne yake makanta ba zuciya ne take makanta amma kafin ido kan ga sunan masu daraja a duniya makafin ido Abdullahi ibn Abbas kafin ya bar duniya ya makance ya tauye masa darajar sa ne Abdullahi ibn Maktum makaho ne shugaban malamin Saudiya gaba daya a yanzu makaho ne to ba wannan ake nufi ba makantan zuciya ya zama baka san ma gaskiya ba kwata kwata kana rude kawai alheri ba shiga zuciyanka to duk wanda ya zama irin haka to ya zama wato ainihin bacecce yasa ubangiji ta'ala a cikin suratul rad yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab yanzu wanda ya san cewa abinda aka saukar maka na alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka zai zama daidai da makaho wanda shi bai yadda da haka ba makahon zuciya to masu wazantuwa su ne masu hankali su suke gane inda aka dosa su suke daukan ilimi daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen masu shi su daina bin waɗanda suke fadan son zuciyarsu sai Allah ta'ala ya ce
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
Ubangiji ta'ala ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wa anzir bihi kai gargadi da alqur'ani alladhina yakhafuna wadanda suke tsoron an yuhsharu a tattaro su ila rabbihim zuwa ga ubangijin su wato kai gargadi da alqur'ani wa masu tsoron tashin alkiyama sune suke karban gaskiya laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani majibinci in ba Allah ba wala shafi'un ko ni mai ceton su la'allahum yattaqun idan kuma su gargadi da su ji tsoron Allah wannan dai sa su ji tsoron Allah su dawo kan shari'a wannan ubangiji ta'ala yana nuna mana bayin Allah na gari sune masu karban wa'azi sune masu karban shari'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita sune qur'ani yake zame musu wa'azi sune qur'ani yake shiryar da su amma duk wanda ba gaskiya yake nema ba ko ka karanta masa kai aikin manza kai dai zaka samu lada amma shi kan auren sa babu fa'ida to shine ubangiji ta'ala anan yace yayi gargadi wa masu tsoron tashin alkiyama da su karba in wayancan ba su karba ba wayannan da su karba ubangiji ta'ala a cikin suratul mu'minun yace alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un mu'mine sune wadanda suke aikata duk abin da suke aikatawa na alkhairi amma zukatansu suna tsorace sun san da su koma zuwa ga ubangijin su to da haka kaga shi mu'mini ga aiki ga tsoron Allah kafure kuma babu aiki kuma ya amince wa azaban Allah to da haka duk wanda kaga yana tsoron tashin alkiyama to akwai imani a tare da shi yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira suna cika alkawarin da suka yi wa Allah suna tsoron ranan da sharrin ta ya kasance watsetse mai watsuwa kutaina azaba ne suna tsoron wannan ranan ita ce ranan alkiyama inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira suka ce muna tsoron wato wata rana muna tsoron wata rana daga wajen ubangijinmu wanda wannan ranan ranan daure fiska ne da kuma azaba mai tsanani ranan da kowa in ka kalle zaka fiskan sa daure ya shiga tashin hankali ga azaba wannan ranan to masu irin wannan imani masu tsoron Allah sune waɗanda wa'azi yake shigan su sune ma suke zuwa wajen wa'azi yanzu wani shi a ɗabi'ansa yana na a musulmi ba sauraron wa'azi baya zuwa baya sauraro kuma ya samu daman da zai saurara din to me yake nema da Allah kaga wannan sune yan duniya kenan kuma addini na duk yanda kace kake son kai shi wallahi in baka fahimce shi ba za ka iya yin sa a daidai ba babban shine ka fahimci addinin babban sai kuma ka dabbaka shi yasa manzo Allah sama yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini in dai kana sauraron karatuttukan malamin sunna wallahi tallahi za ka yaki jahilci ko baka ja aya ka fassara ba kuma za a samu ilimi a kwakwalwanka amma yan ka bijire wa ilimi kutukuta baka to ya za ka ya kai ka san ma a daidai kake tukun sallan ka ma ya kai ka san daidai kake azumin ka zakkan ka ayu abubuwa na addini ballanta na abin da ya shafi imani aqida wannan ma ba a cika karantar da wannan ba ya kai ka san aqidan ka ma ingantacciya ne balle sallan ka ta karbu sai kana sauraron wa'azi kana sauraron malamai so da haka mu ji tsoron Allah mu dinga sauraron malamai sai Allah ta'ala ya ce
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
وبنجي تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم كرك كوري ودان ده سكي بوتا و وبنجين سو كوسا دكاي بالغدات ده سافيا والعشي ده يما معنا وند سكي بوتا الله كوني لوكتي يريدون وجهه سنا نيمان يردان الله ma alayka min hisabihim min shay'in ba dora maka yi musu hisabin su na wani abu ba ba a ce ka binciki imanin su a cikin zuciyarsu ba wama min hisabika alayhim min shay kuma Allah bai dora musu yi maka hisabi su gane me ke cikin zuciyarka ba fatadarudahum idan ka kore su ka kore su fatakuna min azzalimin ka zama cikin azzalimai mana in ka kore su zaka zama cikin azzalimai wannan ayan ta sauka lokacin da manya-manyan Qurayshawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa mana suka ce ya Muhammad idan kana son mu yi imani da kai ka kori waɗannan miskinai da suke kusa da kai yanzu waɗannan wai sune waɗanda Allah ta'ala ya yi musu baiwa sune suka yi imani to mu fa in ba ka kore su ba ba za mu zo kusa da kai ba ka kore su sai mu yi imani da kai waɗanda suke nufi sune Suhaib Ammar Bilal Khabbab bin Arat waɗannan miskinai sahabbai kenan wai ya manzo Allah ta sama da yazo yana zama da miskinai wai su ba za su iya zama cikin waɗannan miskinin ba in ya kore su sannan sai su yi imani to shine Ubangiji subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya yace kada ka kori waɗanda suke bautawa Allah dare da rana idan ka suna neman yardan Allah kaga Allah kuma ya faɗi ma hanniyansu sai da ya faɗa cewa waɗannan miskinin da ake gani bayin Allah ne kuma suna bauta Allah don neman yardan Allah to kar ka kore su Allah ba zai tambaye ka dangane da ayyukansu ba kai ma Allah ba zai tambaye su dangane da aikinka ba idan ka kore su zaka zama azzalumi to zaka ka ci gaba da zama da su wannan kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul kafi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajha kai hakuri da zama da waɗanda suke bauta Ubangijinsu safe da yamma masu ibada don Allah amma karkace zaka kore su wataƙila kwaɗayin cewa su manyan nan in sun musulunta za su jawo wasu masu musulunta addinin Allah ya ɗaukaka ƙila zai sa manzon Allah ya ji wani abu a ransa ko dai ya ɗan ba su haƙuri ya ce su ɗan matsa gefe saboda waɗannan su shigo sai Allah ya ce kar ka yi haka idan ka yi za ka zama azzalumi ka yi haƙuri tare da su shikenan manzon Allah ta sama ya ƙyale su kuma a al'ada na Ubangiji subhanahu wataala dama in ya aiko annabawa miskinin ne suke fara amsawa ba masu kuɗi ba miskinin ne su suke fara karɓan wa'azi shi yasa lokacin da Abu Sufyan ya je wajen Hirakla yana neman wato Hirakla ya kori sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Hirakla ya tambaye shi dangane da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo alƙawari ba zai karya ba daga cikin tambayen da ya masa yace masa a ashrafun nasi tabauhu an bu'afa'uhu madaukakan mutane ne suke bin Muhammadun nan suka imani da shi ko kuwa masu raunin su wato miskinin su talakawan su sai yace bal bu'afa'uhum su talakawan su ne suke bin sa ma ba ma wasu madaukakawa shi ya dauka irin haka wai ya dan ture wani abu sai Hirakla yace masa yace to hakaza atba'ur rusul haka nan mabiya manzonni suke in dai an aiko manzon Allah ko waye to zaka ga miskinin ne suke fara amsa kiran sannan sai masu kuɗin sai su zo to kenan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka fara amsa masa galibi miskine ne kuma haka sauran annabawa to in ka kori miskine ya zaka yi yanzu misali kawo mutum ne zai kafa wa'azi don Allah idan ka kafa wa'azi kana karantarwa masu kuɗi ne suka fiyawa ko talakawa suka yi sai wasu masu kuɗin suka ce to ka kori talakawa nan su daina zuwa wa'azinka mu za mu dinga zuwa don Allah mai kai ai ko sun zo yau gobe jibi ba za su iya ba so da haka duk inda ake karatu a duniya ake karantar da addini zaka ga galibin wanda suke cika wajen talakawa ne ba masu kuɗi ba ne ba za a resa ba na Allah ba a karewa ana samun kaɗan to idan ka ce kai sai da masu kuɗi za ka yi ba ruwanka da talakawa to su a da saurari wa'azin naka babu to haka annabawan Allah su talakawan dai miskinin su suke fara amsawa shi kenan in wani mai kuɗi ya shigo ma ya shigo to shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa manzon Allah ta sama kada ka kore su ka zauna tare da su ya fi maka alheri ai dama yaudara ne idan mutum yana da imani ya san imaninsa na gaskiya ne don Allah zai ce a kori wani kafin ya shigo me alaka kuɗi ake ribawa ne ballantana in an zo ana ribawa za a rage naka imani ne kowa a zuciyarsa wa'azi ne karantarwa ne saboda haka dama ba gaskiya suke zo ba sai Allah ta'ala ya hana shi kuma manzon Allah bai kore su ba har da suka mutu suna nan a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su aka fi walakantawa a cikin sahabbai Ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binti nuna mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah
bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mallan tace tana azumi ne sai ta kaki sai ta hadiye ta manta azuminta ya karye ne
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haɗe kaki da majina ba a karya azumi, domin da kaki da majina hukuncin su ɗaya da yawo. Ko da ka gani a wani littafi cewa in ka haɗe kaki ko majina azuminka ya karye, ta wannan magana mai rauni ce, domin mai misbahu sali ya kawo ta. Kuma mun ce alqaulul mu'tamad, zancen da aka dogara da shi a mazhabin malikiyyan ma, in ka haɗe kaki ko majina azuminka bai karye ba, domin hukuncin su ɗaya da yawo. Kuma babu wanda zai ce in ka haɗe yawonka azuminka ya karye. Na'am.
Ta ce malam, tsananin ciwon ciki ya sa ni na sha azumi, to idan zan biya wannan azumi malam zan biya da kafara ne?
To ya za ke kafara ko za ka yi kafara? Idan rashin lafiya ya sa mutum ya sha, ba wani kafara, iya wannan azumi zai biya. Nasihin alqur'ani faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. To da aka duk rashin lafiyan da zai wahalar da kai da sababin azumi, babu sauki, wahalan za ta wuce ta al'ada, to ka ci abincinka ka sha ruwanka daga baya sai ka rama.
Ta ce malam, akwai mata da yawa da suke amfani da niqabi, wasu mutane da ba ka tsammani ma za su yi musu abu kamar izgilanci da zargi da nuna cewa ai ma abun ma ba ka'ida ne na addini ya koyar ba. Malam, menene jan hankali da za ka yi mana mu masu sa niqabi da ko masu zargin mu?
To masu sa niqabi dai su ci gaba da sa niqabin su, addini ne yazo da ni hijabi kuma yazo da niqabi. Kuma tun zamanin sahabbai Aisha radiyallahu anha za ta tafi aikin haji, ana tafi aikin haji tace muna tafiya, idan mata suka fiskanci, maza suka fiskance mu, sai mu saki ainihin hijabin mu ya rufe fiskan mu. Saboda haka ana rufe fiska. Rufe fiska mustahabi ne, ba wajibi bane amma mustahabi ne, ana son mace ta rufe fiskanta. To izgilanci wa wannan kuma gaskiya izgilanci ne wa addini. Mutum ya ji tsoron Allah, duk abin da addini ya zo da shi, to ba a yadda kai izgilanci da shi ba. Ubangiji subhanahu wataala shi ya shir'anta shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi. Duka wannan alama mutum bai san addini bane idan ya zo yana wannan. Idan kai bara matarka ba za ta yi ba, to kar kuma ka kushe wanda matarsa ta yi. Saboda haka abu ne mai kyau, addini ne ya zo da shi. Na
wannan kuma take cewa malam, sa kulli yana bata azumi?
Sa kulli ba bata azumi, sai dai idan in ka sa kulli yana shiga makogoronka ya wuce, to ka daina sawa. Duk kullin da zai shiga makogoro, kaman maganin ciwon ido da ake sawa ya shiga makogoro, to wannan in ka haɗe shi azuminka ya kare. Saboda haka sai dai in ka sa kullin ba ya shiga makogoronka, wannan za ka iya sawa ko da rana ne.
Wanda yake cewa, menene matsayin mutumin da ya auri mace bata tare ba a tare da shi, ya matsayin haƙƙinta a kan shi? Ya ɗaura mata aure ne bata tare ba?
Ba wani haƙƙi a kansa in dai bata tare ba, sai ta tare ne zai zama wajibi ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya ba ta wurin zama. Amma in tana gidansu bata tare ba, duk wannan bai wajaba a kansa ba. Sai dai idan ta nemi tarewan shi ne ya ƙi, to wannan kuma haƙi ya dawo kansa. Ta ba shi dama a zo a tare, a zo a tare, ya ce a ɗan jira. To wannan in ta ga dama sai ta ce to ka dinga turo min abinci da rigan da dansa da sauransu. Amma in dai ita ne bata shirya ba, bata tare ba, to ba wani abun da ya wajaba a kansa sai ran da ta tare, an riga an gama kulla aure.
Mace ce ta manta tana yin al'ada sai ta yi sallah, ya matsayinta?
Ba komai, duk abin da kai da manto Allah bai zai kama ka ba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Saboda haka da gangan dai haramun mace ta yi sallah tana al'ada, in ta manta kuma shikenan ba wani abu.
Wannan kuma take cewa malam, a ja hankalin mazajenmu waɗanda ba sa dawowa saboda su sha ruwa a gida, mu sha wahala mu yi aiki su kuma su ji su ci abinci a waje su dawo.
To gaskiya mata ba sa son irin wannan, sai zo ga sun yi aikin banza ne kawai, musamman ma wanda bai da yara. Idan baka da yara mace ta yi girki baka ci ba, sai ta ga ta yi aikin banza ne kawai, kila inda ita kaɗai ne ba za ta yi ma wannan wahalan ba. So yana da kyau in dai ka yi abin nan, ka ta yi girki din ka je ka ci, domin ka daɗaɗa mata, musamman ma in tana nuna damuwanta akan wannan abun. Kar ka je kuma wajen masu shayi, ka je ka ɗan sai ɗan balangunka, a soya maka indomi da kwai, a haɗa maka madara rabin gongo milik, ka je ka ci ka ƙoshi ka bar matanka kuma da tuwo miyar kuka ko wani abu makamancin wannan. Gaskiya idan kai haka ba ka yi adalci ba, akwai wanda suke yin haka. Wani sahur ɗin ma za ka gani lokacin da babu doka, sai ka ga akan layi yake yinsa kawai ba ruwansa. To kaga wannan ba daidai ba ne, saboda haka ka yi adalci a tsakanin iyalinka. Na'am.
Wanda yake cewa malam, mani idan ya taba sutura mutum zai wanke da sabulu ne ko da ruwa haka kawai
shi mani zance mafi inganci ba najasa bane saboda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mani yakan taba rigansa sai kankare sai je sallah to najasa ko don kankarewa ba zai fidda ita ba sai dai ruwa to shi yasa wani yake cewa wa tahirul lishafi'il mani li annahu salla bihi an-nabiyyu Imam Shafi aurin sa mani mai tsarki ne saboda manzala sama yayi sallah da mani a rigansa sana tambaye a manzala sa sama ko Abdullah bin Abbas an yi sabani hadisin marfu'i ne ko mauqufi dangane da mani a jikin tufafin mutum sai yace inna ma huwa bi manzilatil mukhadi ai wannan kaman majina ne yanzu idan majina ta taba riganka ai halatta kai sallah da shi amma da ka so ka wanke kar wani ya gani to haka shi ma mani in mutai sallah da mani ba za ta yayi sallah da najasa ba kuma masu cewa najasa ne ai saboda hadisin Aisha da yake cewa ya wanke ne to cewa ya wanke ai bai ce najasa bane wannan tsafta ne ai majina ma ana wanke ta amma kuma an ce an kankare kankarewa kuma kaga ya nuna ba wankewa ba ba tsaftacewa bane tana nan kenan da ita aka yi sallah sannan kuma mani fa da shi aka halitti dan adam kuma Allah ya ce walaqad karramna bani adam mun daraja dan adam ba za a ce asalin dan adam najasa bane ko hatta annabawan Allah da mani aka halitte su ba za ka ce asalin annabawa najasa ba ne Allah ya karrama dan adam ba zai halitte shi da najasa ba to da haka mani ba najasa ba ne
wannan ta ce malam a yi mini bayani bambanci tsakanin kaddara na dare lailatul qadr da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta ya tabbatar da shi a jikin lauhul mahfuz
to bambancinsu shi ne abinda ake kaddarawa a dare lailatul qadr ana ɗauko shi ne daga lauhul mahfuz shi lauhul mahfuz yana nan na gaba ɗaya ne kawai na kowace shekara ma iya tsawon rayuwar mutum iya duniyan hatta tashi to amma sai a zo a yi budget kuma na shekara shi ne na lailatul qadr abinda aka rubuta maka a wancan lauhul mahfuz din to shi ne za a ɗauko a yi budget ɗinsa a wannan shekara to wannan budget ɗin shi ne za ka cinye wata shekara kuma a sake wani budget in Allah ya kaddara maka abun ma in ba a wannan shekaran ba ne to ba za ka samu abun ba misali yanzu kai Allah ya kaddara maka za ka je makka to amma baka so wace shekara ba ne idan a wannan shekaran aka kaddara maka to sai a yi budget ɗin makkan a wannan shekaran sai ka je in kuma ba a wannan shekaran ba ne to ba zai shiga budget ɗin wannan shekaran ba saboda haka ko ka yi ƙoƙarin ka je ba za ka je ba sai wata shekaran wanda Allah ya kaddara za ka je sai a sa maka a cikin budget ɗinka wannan shi ne bambanci na lauhul mahfuz da na shekara na'am
wanda yake cewa malam a ja hankalin mata masu bude Facebook saboda munanan illoli da suke karo da shi na chatting da wasu mazajen da ba nasu ba faɗin waɗansu maganganu da bai dace ba wanda ba za ta iya gaya mijinta irin shi ba da makamantan irin wannan a ja hankalinsu a kan su ji tsoron Allah su bari
to duka biyu dai su ji tsoron Allah da mazan da matan duka su ma mazan suna taɓawa suna yi su ma saboda haka ba daidai ba ne kina matan aure kuma kin je kina chatting da wani mutum daban ko kana mijin aure ka je kuma kana hira da wata mata da wasu maganganun da bai kamata kai ba sai da matarka to kuma ba mijin aure bane dai bai halatta yi ba saboda haka tajin da ake tsakanin miji da mata akwai daga kafa daiwa a cikin sa in ka je zaka yi shi wa wata to fitina ne zai tara musulunci bai yarda da wannan ba ko ke zaki je ki wa wani wanda ba mijinki ba fitina zai tara musulunci bai yarda da wannan ba saboda haka maza da matan duka a ji tsoron Allah
tace malam mijina ya sake ni kuma ina da ciki baya kulawa da ni baya kulawa da yara na sai yawan zagi yana kulawa da yaran kishiya na ni ko yawan zagi na karuwa yar iska mara mutunci da makamantan irin wannan zage zage shi yake mini
to Allah ya sauke mijinta ne wai to sake ga wannan ga mari ga tsinka jaka kenan ko a hashban wasu a kailin saboda haka abun ba kyau kuma ka zo kuma kana ta bi mata da wasu abu daban wannan ba daidai ba ne wannan zalunci ne saboda haka ta ji tsoron ya ji tsoron Allah tunda ya sake ta kuma da ciki kaga za ta yi doguwar idda wannan bai ishe ta ba amma ka bi ta kuma da wasu zage-zage da wasu cin mutunci wallahi ka ji tsoron Allah saboda haka wannan abu ba daidai ba ne Allah ta'ala zai kama ka akan wannan kuma ko da ta da matsaloli dai tunda ka sake ta kanka kyale ta mana wataƙila sakin ya zame mata wa'azi ta tuba daga wannan matsalolin nata ta je ta samu wani miji ta aura ko kai ka dawo da ita amma in ka bi ta da abubuwa na sharri da sauransu kana neman ka haramta mata aure ne wannan kuma zalunci ne shari'a ba za ta yadda da wannan ba, saboda haka mutum ya ji tsoron Allah, Allah ba barin zalunci, ka batta da radadin da take ji na cewa an sake ta kuma ma tare da ciki, wannan kawai ya ishe ta. Allah ya sauke mu.
Daga ƙarshe sai masu roƙon addu'a kamar haka, akwai wani ya ce ba la taimake shi da addu'a, Allah ya ba shi ikon biyan kuɗin makarantar shi, wannan kuma yake cewa a taimake shi da addu'a Allah ba da sake raba shi da gidan haya ya ba shi na shi na kanshi. Wani kuma yake cewa mala a yi mishi addu'a zai je jarabawan promotion, Allah ba da sarki ba shi ikon nasara. Wani kuma ya ce a yi mishi addu'a Allah ba shi ikon ƙara aure da mata ta gari. Wani kuma ya yi roƙi addu'a a taimake ta da addu'a duk lokacin da aka fara maganin aure, in ya fara kawal tafiya sai aure sai watsi.
To dukkanin su Allah ya biya musu bukatunsu gaba daya, kuma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.